sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da wannan dare yau Alhamis 23 ga watan Janairu shekarar 2020. Zahra Aminu Fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa manyan ƴan siyasa a Najeriya sun ce suna goyon bayan matakin da gwamnatin tarayya ta dauka na haramta hukumar tsaro ta Amotekun wanda gwamnonin jihohin kudu maso yamma suka yi. Sannan za ku ji cewa iyalin wani matashi dan asalin jihar Plateau da ƴan bindiga suka yi wa kisan gilla a jihar Borno sun buƙaci gwamnatoci da su samar da ingantaccen tsaro a Najeriya. A yau muna so ku kira ku bayyana ra'ayinku akan kudin bai daya na eco da ake so a yi a kasashen Afirka. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555. Kada a manta sai an sa alamar ƙari a farko wato plus sai a jelo lambar. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Kisan wani malamin addinin Kirista da kungiyar Boko Haram ta yi ya sake tada wata sabuwar fargaba tsakanin al'ummomin Kristocin Najeriya kan cewa kungiyar ƴan ta'addan mai ikrarin jihadi na ta kai har-hara a kansu. Kisan na zuwa ne makonni biyu bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya kira ga ƴan kasar da su daina kallon ayyukan ƴan ta'addan a matsayin na fadan addini. Ebenezer Oyitekin mai fashin baki ne a fannin harkar tsaro a Najeriya.
So, the Nigerian people should unite against them. I personally, as a Christian,
ya ce ya kamata 'yan Najeriya su haɗa kansu su yaƙi waɗannan 'yan ta'adda. A matsayina na Kirista, ba na kallon kisan shugaban ƙungiyar Kristocin jihar Adamawa a matsayin wani yunƙuri na kai hare-hare kan Kristoci. Yunƙuri ne kawai na yin amfani da abin da muke darajawa don a raba kan ƙasa. An dai bayyana batar rabar lawan Anjimi a ranar 3 ga watan Janairu bayan da mayakan kungiyar Boko Haram suka kai samami ƙauyensu a karamar hukumar Micika a jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin kasar. Mayakan sun kashe shi a ranar Litinin ɗin da ta gabata yayin da ake tattaunawa da su kan yadda za a sake shi, al'amarin da ya janyo kungiyar Kristoci ta kanta caccaki gwamnatin Najeriya. Yayin da shari'a tsige shugaba Donald Trump ta kankama bayan wata zazzafan muhawara da aka yi kan ka'idoji da za a bi bangarorin biyu da suke takaddama da juna a wannan shari'a, na shirin fuskantar wata sabuwar babbar takaddama wato batun sauraron shaidu. 'Yan jam'iyyar Democrat na da shaidu hudu da suka gabatar a shirin tsige shugaba Trump waɗanda suka ki bayyana tun farko. Jami'an hudu sun ki amincewa da su ba da shaida saboda wasu dalilai daban-daban a lokacin da majalisar wakilai ta yi nata binciken da ya janyo tsige Trump akan yayi amfani da ofishinsa ba bisa ka'ida ba, kana ya hana 'yan majalisar wakilai gudanar da aikinsu. A jerin sunayen na farko shine tsohon mai ba da shawara kan harkar tsaro John Bolton, wanda ya ce zai ba da bahasi idan har aka ba shi takardar gayyata don ya zo. A yau Alhamis, shugaban 'yan adawa na Venezuela Juan Guaido ya yi wani roƙo mai cike da ban tausayi ga shugabannin siyasa da kasuwanci a birnin Davos na ƙasar Switzerland, inda ya ce yana buƙatar taimakon ƙasashen duniya yayin da shi kaɗai ba zai iya kawo canji ba a Venezuela. Guaido dai ya samu amincewa a matsayin shugaban Venezuela na riƙon ƙwarya daga Amurka da kuma wasu ƙasashe 50, amma har ya zuwa yanzu ya kasa tumfuƙe shugaba Nicolas Maduro a kan karagar mulki duk da shafe tsawon watanni na gwagwarmaya da kuma ci gaba da taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar. Muna fuskantar laifuka na ƙasa da ƙasa a harkokin kasuwanci, kana muna buƙatar taimakonku, ya faɗa wa taron tattalin arziki na duniya wato WEF a takaice. Sannan ya kuma ƙara da cewa Venezuela tana fuskantar wani bala'i da bata taɓa gani ba. Guaido ya yi watsi da hana shi tafiye-tafiye da gwamnatin Maduro ta yi masa don zuwa ƙasashen waje don ci gaba da samun goyon baya a diflomasiyance na ƙoƙarin ya ga ya hamɓarar da Maduro. A yau Alhamis kungiyar tarayyar Turai ta yi Allah wadai da sake barkewar fada a inda ‘yan tawaye suke rike da shi a arewa maso yammacin Siriya suna neman da ada a kawo ƙarshensa da rashin amincewa da hare-hare ta sama da ya hallaka fararen hula. Gwamnatin shugaba Bashar al-Assad da Rasha take marawa baya ya matsa sosai da ya kusanci lardin Idlib. Wanda shine wuri na ƙarshe da ‘yan tawayen suke rike da shi a yankin a yakin basasar Siriya tare da kai har-hare ta sama da ya hallaka akalla fararen hula 23 a ranar Talata. Sai dai sabbin har-haren na Idlib ciki har da sake kai har-hare ta sama da makamai mai linzami da ya auna fararen hula ba za mu yadda da shi ba kuma dole a tsagaita a cewar mai magana da yawun kungiyar tarayyar Turai a cikin wata sanarwa. Kungiyar EU za ta ci gaba da barin takunkumai a kan gwamnatin Assad na jummar ci gaba da duba zuwa wani lokaci muddin waɗannan munanan har-hare suka ci gaba.
Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu za mu shiga cikin rahotannin namu. Duk da irin kokarin da gwamnonin jihohin kudu maso yamma ke yi na ganin cewa hukumar tsaro ta Amotekum ta samu karbuwa, manyan 'yan siyasar kasar sun ce suna goyon bayan matakin da gwamnatin tarayya ta dauka na haramta hukumar. Wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta hada mana wannan rahoto.
A lokacin da yake ganawa da manema labarai a Abuja, tsohon gwamnan jihar Nasarawa kuma sanata mai wakiltar Nasarawa ta yamma Abdullahi Adamu ya ce yana goyon bayan matakin da gwamnatin tarayya ta dauka na haramta wannan kungiya, ya kuma dangana shi da batun siyasar shekara 2023 ne, ganin cewa shugaba Muhammadu Buhari ya jaddada manufarsa na ajiye aiki a daidai lokacin da wa'adinsa zai cika.
Ko dan su za a ba aiki a gwamnatin tarayya sai ya tabbatar musu in ya tafi zai tafi ne a wakilin su, duk abinda za a yi wanda ke ba abinda zai kawo cin gaban kudirin su bane ba ba sa ciki. Akwai jihohi cikin su wanda suna da kirarin yadda ke kirarin Najeriya National Anthem suna da nasu suna da shi har tuta an yi ana jin waiwai an kafa yin komai a kai. Lokacin da aka taru aka cewa akwai matsala wurin tsaron ƙasa, kuma gwamnatin tarayya ta ci gaba da gaya mutane cewa tana da haƙƙi na tsare ainihin rayuwa ta 'yan ƙasar nan da kuma kare musu a ƙaddarorinsu. A kan haka harkar fashi da makamai da sace-sace mutane da ake yi aka kawo tsari na musamman ake son a yi yanzu, amma ba a riga an saki linzamin wannan tafiyar ba tukunna, ba a riga an kawo doka an tsare doka kan tafiyar nan ba.
Shi ma tsohon ministan kula da harkokin matasa da wasanni Barista Solomon Dalun ya yi nazari akan batun yana cewa
mutane wannan yankin a tarihin siyasar Najeriya arewa bata taba ta yi siyasa da su ba sai a wannan lokacin. A zamanin Sadduna ya wuce dai ya gwada abokantaka da su ta haifi rigima wanda ta kawo ƙarshe wanda ta hallaka wancan jamhuriya. To saboda haka da muka zo muka hada yanzu sarin karba-karba in baba Buhari ya gama amika musu, amma take-taken siyasa da amunta ba su gane ba an yi ma da kare. To saboda haka sun fara shiri ne inda za su tunkare al'amarin.
Amma ga Barista mai nasara Umar, doka bata ba da damar jihohi su hada kai wuri guda su dauki wani matakin kafa wata hukumar tsaro irin wannan ba, inda ya bada hujja yana cewa
babu wata doka wadda take a Najeriya da ta bada yanci na ku kafa wata doka wadda za ta shafi shiyar yanci guda daya wato jihohi 6 ko 7 ko 5 a dunkule, sai dai kowa ya yi tashi ta jiha ɗaya-ɗaya-ɗaya. Kuma har yanzu din da nake magana babu majalisar dokoki ko kwaya ɗaya da ya sa hannu ya amince da wannan.
Amma ga gogaggen ɗan siyasa daga jihar Katsina Bashir Dan Musa, akwai matakin da za a iya ɗauka na gyara.
Duk wannan abin da ke ga ana yi na a ce kaza a siyasance ko a ce nan ana hayaniya ko ana kaza, duk dai ne a siyasa ba wani abu zai hankali a ciki. Duk siyasar da ba a rikici cikin ta ba siyasa bace ba. Abinda ba a so a siyasa kawai zage-zage da kashe-kashe da sauransu, amma dai dan a ce ni ina yin wani ni ban yin wani ni ina san kaza ni ban san kaza ni a'a sai mun je ni ba a bamu zuwa nan, wannan duk siyasa ce. Kuma yana da kyau a tahiyar siyasa saboda idan kiga ana haka wuce min al'umma sun fahimci abinda ake ciki.
Madina Dauda, Sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda. Iyalan wani matashi dan asalin jihar Filato da ƴan bindiga suka yi wa kisan gilla a jihar Borno sun buƙaci gwamnatoci da su samar da ingantaccen tsaro a Najeriya. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji ta aika mana da cikakken rahoton.
Iyalin wani matashi dan asalin jihar Filato da ƴan bindiga suka yi wa kisan gilla a jihar Borno sun buƙaci gwamnatoci da su samar da ingantaccen tsaro a Najeriya. Batun kisan mutane da ƴan bindiga ke yi a Najeriya ba wani sabon batu bane, to sai dai irin kisan da ƴan bindigar suka yi wa wani matashi mai suna Rovil Dacia mai shekaru 22 da ke karatu a Jami'ar Maiduguri. Ya kasance da sarƙaƙiya saboda kalaman da aka hada da faifan bidiyon da aka kashe shi. A cewar uban mamacin David Dacia, sun yi tawakkali ga Allah, sai dai kamata yayi gwamnatoci su dau matakan tsaro.
A matsayin mu na iyali, mun karba da godiya don abin da Ubangiji ya shirya shi ne kawai. Ba mu da wani abin fadi game da maganan da yaron nan yayi. Ni na kai shekara kusa 70 da wani abu. Ban taba jin cewa akwai wani abu a sakanin mutanen Filato da Borno ba. Kuma ba yaro mai shekara 8 zai iya fada wani abu ba. Na tabata tsofaffin ne sun sa kalmomin a bakin shi. Which means to akwai damuwa kasa. Gwamnati ta yi wani abu.
Ko a kwanakin baya ma ƴan bindigar sun aiwatar da irin wannan kisa akan wasu matasa uku daga karamar hukumar Mangu a nan jihar Filato, inda faifan bidiyon ke kunshe da irin wannan kalamai masu sosa rai. Shugaban kungiyar dalibai na kasar reshen jihar Filato, Homolak Shon, yace har yanzu akwai wasu dalibai ƴan asalin jihar Filato su biyu a hannun ƴan bindigar.
Wannan mutuwan ya zo mana da zafi sosai a matsayin mu na ƴan makarantar Filato. Dan Allah gwamnati ta taimaka yaran mu da suna makaranta a can waje, a samu koda za withdraw nasu ne a dawo da su Jos, a zo ba su automatic admission tunda muna da Federal University mu a nan garin Jos. Saboda har a yanzu da muke magana muna da yaran mu guda biyu da su na hannun Boko Haram da ba iya samu wani information a kansu ba.
Pastor Luka Shehu da ke zama shugaban wata kungiyar fastoci a arewacin Najeriya yace lamarin kashe-kashe a Najeriya ya zama abin takaici.
Wannan yaro da aka kashe shi muna shaida musu kamar yadda muka yi a jawabin mu na ƴan jarida. To muna roƙo jama'an kasashen duniya su taso, wannan ba gwamnati bace ta yaudara ce, gwamnati ce wanda ta nuna mana tana harka da da ƴan jihadi. Dan me za a ce mana ƴan kama ƴan ta'addanci amma kuma a sake su wai an ji ana horar da su, sannan kuma a ciki a bace ba a san ina suke ba, ba a san ina yawan su ba yake.
A bangare guda kuwa gwamnan jihar Filato Simon Lalong ta bakin daraktansa da ke hulɗa da manema labarai Makut Simon Macham a wata takarda ya yi tun da aukuwar lamarin, inda ya ce gwamnatinsa za ta ci gaba da aiki da jami'an tsaro da gwamnatin tarayya wajen ganin an sako waɗanda ƴan bindigar ke garkuwa da su, an kuma gano waɗanda suka yi kisan don fuskantar hukunci. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji. Masu sauraro, a yau muna so ku kira ku bayyana ra'ayinku akan kuɗin bai ɗaya na eco da ake so a yi a ƙasashen Afirka. Amma kafin nan mun shakata da wannan.
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202 205 2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 202 205 2655.
To madalla zamu fara da jahar Kaduna da wa muke magana?
A Hajiya Sunana Murtala ina kiran ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala menene ra'ayinka akan kudin bai daya na eco?
Eto yana da muhimmanci muna da goyon bayan haka amma kuma sun ga abin da nake muka fara bukata shine ka hada mana sojoji na Afrika ne wanda tunda dole sai an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali za a iya kashe kudi amma ba zaman lafiya ko kana da kudi ban yaje yiwuwa ba samun mana sojoji ne na yan Afrika din matsalolin nan irin su yan kungiyar ta da kayan bana a ga ana maganin su hannan su ma muna son ai haka da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode Malam Murtala. Sai jihar Niger da wa muke magana?
Daga Niger suna magana da Talha mai sai da kwano izbi.
Malam Talha ne ra'ayinka?
Ra'ayina na kudin bai daya? To in abin da ya zama alheri ne Allah ya tabbatar mana da shi, in kuma ba alheri ba ne Allah ya wake mana.
To mun gode Malam Talha da wannan kira naka. Yanzu kuma sai to madalla masu sauraro muna so ku kira ku bayyana mana menene ra'ayinku. Da wa muke magana? To ina jin mun rasa wannan da ya kirawo. Muna so ku kira ku bayyana mana menene ra'ayinku akan kudin bai daya da ake so ayi a kasashen Afrika. Mun sami kira daga jihar Nasarawa. Da wa muke magana?
Mai magana Bashir Tela ne daga nan layin Nauyika a cikin garin Lafiyan Bare-bari.
Bashir Tela, menene ra'ayinka?
To a gaskiya game da Murtala yayi bayani, a gaskiya talakawan Afrika ba wani maganar kudi ne suna bukata ba, maganar tsaro. Ya kamata su hada kansu ne. Ba wata kasa a Afrika da ba ta fuskantar matsalar tsaro ana kakkashe mutane. Saboda haka ya kamata su hada kai a magance wannan matsalar, sannan kuma kafin a zuwa yi maganar wannan kudi. Na gode. Bashir Tela ne daga nan Lafiyan Bare-bari.
Mun gode Bashir Tela. A jihar Kaduna da wa muke magana?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Da wa muke magana?
Mai sunana ne ku Doji Saman Osama, ina kiran waya daga nan garin Kamore Kudu.
To muna jin Kamalan Yakubu.
To idan dai alheri ne a gare mu, Allah ya tabbatar mana shi, kuma ba alheri bane Allah ya watsar da shi.
To mun gode Yakubu. A jihar Taraba da wa muke magana?
Assalamu alaikum. Kuna da magana da Bayero Ismaila Babu mai samari daga Satara local government.
Muna jin ka Bayero, menene ra'ayinka?
Ni ra'ayina akan kudin bai daya wannan ba wani amfanin da zata mana. Kai a duba Amurka mana kin tana da dola, ai dola din duk duniya ana son dola, duk kowane irin kontin su dola suka fi so. Saboda mu in ma a Afrika nan ya kamata Najeriya ta dogara da kanta wannan naira ta inganta da tafi wannan dola. Amma hada idan dai hade hade ne za a yi, har yanzu Turawa nan suna mana mulkin mallaka domin Faransa ta ce sai dai a ba su wannan contact na yin economy. Kuma kasashe da Faransa ta rene su ita ne suka fi yin amfani da sefa, shi yasa Faransa ta ce sai dai a ba ta ta yi wannan contact, kenan mun koma mulkin mallaka na da kera. Madalini ne Bayero Ismaila daga Taraba cikin Sadawa local government.
To mun gode Bayero. Yanzu kuma sai jihar Lagos da wa muke magana?
Okay, da Basiru.
To Malam Basiru, menene ra'ayinka?
Ra'ayina mara mir da sa ta zuwa gare ku.
To muna amsawa, menene ra'ayinka akan kudin bai daya?
Okay, wannan kudin bai daya wai
da ake so a yi a kasashen Afrika.
A kasashen Afrika. Da yake muna ba da goyon baya, yana da kyau gaskiya.
To mun gode Basiru. Da wani ke magana?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam, da wani ke magana?
Sunana Alhaji Musa Ngaro, mai radio Darko da kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
Alhaji Musa Ngaro, muna jin ka, menene ra'ayinka akan wannan
batu? To ma ne miki barka da aiki. To gaskiya akwai abubuwan da yawa wanda suke idan aka tsaya aka lura da shi akwai abubuwa da yawa da za ka ga an samu ci gaba akan shi. Kamar irin wanda mutanen da suke tafiye-tafiye kamar mutumin da zai tafi daga Najeriya ya ratsa Niger ya je kwana biyu ko uku ya wuce ya je Cote d'Ivoire ko Ghana ko wane ne. Kaga idan aka ce Afirka za ta irin kuɗin bai ɗaya za a samu ci gaba. Domin idan ka tafi duk abubuwan da za ka iya kashe waɗannan kuɗi kai amfani da su. Amma irin wayannan abubuwan ya kamata a ce ni abin da nake gani ɗan a wannan bangaren yankin Afirka ɗin nan su tsaya su tabbatar da tsaro ya inganta a kasashen su. Idan aka yi haka kamar an fi taimakon mutane, amma gaskiya al'amari irin wayannan abubuwan dai akwai ci gaba, amma dai gaskiya mu tsaron nan dai shi muka fi ganin ya fi muhimmanci akan fito da irin wayannan abubuwan. Ƙarshe ne muke fatan alkhairi, Allah ya sa a tashi lafiya, Alhaji Musa Ngaro da ra'ayi kenan.
To mun gode Alhaji Musa Ngaro. A jihar Nasarawa, da wa muke magana?
Assalamu alaikum, ni ne Aliyu Labarai, jihar Nasarawa, Kesi local government Ear One area.
Muna jin ka Malam Aliyu, menene ra'ayinka?
Ra'ayina don kuɗi ana son Turawa su cuce mu ne kawai, ba wani abu ne ba, mu ba mu yadda ba. Kowa ya yi dukiyar kasan shi, kowa ya yi kuɗin kasan shi ya amfani shi, wannan kuɗi ba mu yadda ba, ma goyon baya ko kaɗan.
To mun gode Malam Aliyu Labaran da wannan kira naka. Masu sauraro, kada a manta yau batun namu shine muna so mu ji menene ra'ayinku akan kuɗin bai ɗaya na eko da ake so a yi a kasashen Afirka. Mun samu kira daga jihar Nasarawa, da wa muke magana?
Muna magana da mu Shamilu Muhammad, Shamilu Abdulaziz Muhammad.
To muna jin ka. Menene ra'ayinka?
Ra'ayina game da wannan kudin bai daya, ina fatan Allah ya sanya ya zama to alkhairi. Amma wannan ba mun kan muku gaisuwa.
To mun gode da wannan kira naka. Mun samu kira daga jihar Zamfara, da wa muke magana?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Suna na Almaya Obaka aikin yaro, ɗan ga kwakwalwar mura.
Muna jin ka, ne ne ra'ayinka?
Tare a gina a wannan amfani da za a yi wannan kuɗi, a gaskiya muna goyon baya ya amfani da wannan kuɗi na bai ɗaya. Amma dai kamata ya yi, ya kamata a kayan a yi amfani da su ya zan ko wata ƙasa gwamnonin ko shugabannin ko wata ƙasa an samu da tsaro domin sai da tsaron nan gaskiya wannan kuɗi za su yi amfani. Domin cewa idan ba tsaro ga wani kuɗi gaskiya ba da za a yi amfani. A daga Almaya Obaka aikin yaro, ɗan ga kwakwalwar mura, ina godiya.
Mun gode Armayau. To daga jihar Niger, da wa muke magana?
Ibrahim ne wankin hula a garin Maigode a can ba.
To Malam Ibrahim ne wankin hula, ne ra'ayinka akan wannan batun namu?
To ni ra'ayina da sauran 'yan Najeriya da sauran kasashen mu na Afirka, abu ne mai muhimmancin gaske. Amma matsalar da ke nan sai su ainihin kasashen mu na Afirka sun samu haɗin kai, sun cure, sun koma tsintsiya matsaurin ki ɗaya. Domin idan suka ce za su bi ra'ayin wa'annan Turawan na yammacin duniya, to tsakani da Allah ba za wannan abin ƙudurinsu ba zai cika, burburinsu ba zai cika ba. Amma in suka ɗage tsoro suka haɗa kansu, ya kasance sun koma tsintsiya matsaurin ki ɗaya, to za a samu ci gaba akan wannan abin, kuma duk wata ƙasa ta Afirka za a samu ci gaba. Ra'ayina kenan.
Mun gode Ibrahim ne wankin hula.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga jihar Kaduna?
Jihar Kaduna Abubakar, Malam cikin kare kamar hukumar kuma a nan jihar Kaduna.
Muna jin ka Abubakar, ne ra'ayinka?
Yawwa, kamar yadda mu mun ji ainihin masana suna ainihin muna ainihin ganin muna alfahamin abin tuwa, zahiri muna addu'an Allah ya sa hakan ya tabbata. In ya tabbata kuma Najeriya tana tare da abin to kuma a gaskiya ina ba ainihin gwamnatin Najeriya shawara ta biyan tsare-tsare abin ta shiga, tunda na ji ainihin masana sun yi ainihin cewa wannan abu alfanu ne, kuma jama'a suna ainihin cewa in Allah da zai zama a Najeriya alfanu. To mun fatan mu dai a samu zaman lafiya, da fatan za ta lafiya. Abubakar, Malam cikin kare.
Mun gode Abubakar Malam. A jihar Katsina da wa muke magana?
Muna magana da Muntari Baban Umar Karaman hukumar Taranci.
Muna jinka Muntari Baban Umar.
Tsakani da Allah wannan kudin da za a yi kawai Najeriya nake ganin kaman za a kwara a cikin lamarin nan. Saboda kowane dai kawai kudin su su amfani da kudin kasar ta fi sauki nake gani.
To mun gode Muntari Baban Umar a jihar Kano da wa muke magana? To mun rasa na jihar Kano masu sauraro muna so ku bayyana mana ra'ayinku akan kudin bai ɗaya na iko wanda ake so a yi a kasashen Afirka. To daga Kebbi da wa muke magana? Daga jihar Kebbi.
Hajji kina magana dan Asabe mai fata daga Yauri jihar Kebbi.
Muna jinka dan Asabe mai fata, me ra'ayinka kan wannan batu?
Ni ra'ayina gaskiya ina goyon bayan wannan mataki na samar da kuɗi na bai daya da yake can inda aka fito. Marigayi Muhammadu Gaddafi ya yi yunkurin ganin cewa wannan abu ya cimma nasara, amma kuma Allah ya sa rayuwarsa ta zama gajeruwa. To gaskiya wannan abun ina ganin za a samu alfanu guda biyu. Na farko za a samu haɗin kai na ƙasashenmu na Afirka gaba ɗaya, sannan idan 'yan kasuwanmu suka je ƙasashe makwabta wurin sayayya, ba za a samu ɓata lokaci ba wurin sai ka canza ko kuma ka karyar da kuɗinka, sannan a baka wasu kuɗi za ka yi saya da su. Da fatan za ku tashi lafiya. Ina goyon bayan.
To mun gode dan Asabe mai fata da wannan kira naka, muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku. Masu sauraro, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma Muhammad Hafiz Baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Kisan wani malamin addinin Kirista da kungiyar Boko Haram ta yi ya sake tada wata sabuwar fargaba tsakanin al'ummomin Kiristocin Najeriya kan cewa kungiyar 'yan ta'addan mai ikrarin jihadi tana kai har-hara a kansu. Kisan na zuwa ne makonni biyu bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya kira ga 'yan kasar da su daina kallon ayyukan 'yan ta'addan a matsayin na faɗan addini. Yayin da shari'a tsige shugaba Donald Trump ta kankama bayan wata zazzafan muhawara da aka yi kan ka'idojin da za a bi bangarorin biyu da suke takaddama da juna a wannan shari'a, na shirin fuskantar wata babbar takaddama, wato batun sauraron shaidu. A yau Alhamis, shugaban 'yan adawa na Venezuela Juan Guaido ya yi wani roƙo mai cike da ban tausayi ga shugabannin siyasa da kasuwanci a birnin Davos na ƙasar Switzerland, inda ya ce yana buƙatar taimakon ƙasashen duniya yayin da shi kaɗai ba zai iya kawo canji ba a Venezuela. Guaido ya samu amincewa a matsayin shugaban Venezuela na riƙon ƙwarya daga Amurka da kuma wasu ƙasashe 50, amma har ya zuwa yanzu ya kasa tumɓuke shugaba Nicolas Maduro daga kan karagar mulki duk da shafe tsawon watanni na gwagwarmaya da kuma ci gaba da taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar.
Masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. A madadin waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin, sai Julie Lagos Gresham da ta hada shirin ta kuma bada umarni, da injiniyan mu na yau, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku kwana lafiya.